Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, marhaban lalle. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa. Amma da farko, ga cikakkun labaran duniyar.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Mai karatu Baba Yakubu Makiri. Kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya amince bai daya a jiya Asabar cewa bangarori masu yaki a ƙasar Siriya su fara aiwatar da shirin tsagaita wuta na faɗin ƙasar baki ɗaya a ƙalla kwanaki 30, kuma a cire shingaye da aka saba wasu wurare ciki har da gabashin Ghouta. Haɗin kan da kwamitin sulhun ya samu ya biyo bayan wata zazzafar tattaunawa na kwanaki akan ɓullo da tsarin da Racha za ta amince da shi. An cimma matakin ne da na wato bisa ƙuduri na ƙasashen Sweden da Kuwait suka yi aiki a kansa har zuwa ranar da aka kada ƙuri'an. Wakilin Kuwait a Majalisar Dinkin Duniya Mansur Al-Utaibi ya ce mun san cewa wannan ƙudurin ba zai magance matsalolin kai kayan agaji da ake fama da shi a Siriya nan da nan ba, sai dai muna ganin wannan alama ce ta samun nasara. Ya ce yanzu za a iya aiwatar da wannan ƙudurin. Ƙudurin ya buƙaci ɓangarori masu yaƙi su tsagaita kisar kiyashi ba da ɓata lokaci ba na aƙalla kwanaki 30 a jere, kuma su ba da damar shiga da kayan taimako ga mabuƙata, kuma a ba da dama a kwashe waɗanda suke fama da tsananin ciwo da masu rauni. Sai dai wannan matakin baya aiki akan ƙungiyoyi 'yan ta'adda kamar su IS da Nusra Front da ko kuma wato Al-Qaeda. Fadar White House ta rufe wasu bayanai da bakar tawada a cikin kasidar da 'yan Democrat a majalisa suka fitar akan zargin da bangaren Republican a majalisar suke yi cewa hukumar FBI tana amfani da ikonta na bincike ta yadda bai dace ba. 'Yan Democrat sun fidda kasidar ce a jiya Asabar, makonni uku bayan da David Nunes ya shirya kasidar da ma'aikatan bangaren Republican a majalisar wakilai suka tattara. Fitar da kasidar da Democrat ta yi ya biyo bayan tattaunawa tsakanin hukumar FBI da babban mamban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisa na bangaren Democrat Adam Schiff, mai wakiltar jihar California, akan irin bayanai da ya kamata a fitar da su. Schiff shi ne mai da ya rubuta kasidar Democrat a matsayin martani da takardar da Nunes ya shirya da ke zargin hukumar FBI da ɓoye wasu bayanai akan alaƙar Democrat da wani bincike mai adawa da takardun da aka yi amfani da su wurin samun izinin takardar sammaci daga tarayya domin binciken tsohon mai ba da shawara ga kwamitin campaign Trump da ake kira Carter Page. Kimanin masu zanga-zanga 500,000 a manyan titunan birnin Tel Aviv na ƙasar Isra'ila jiya Asabar ne suka bayyana adawarsu ga mayar da 'yan Afirka masu neman mafaka zuwa ƙasashensu, wadda galibinsu sun fito ne daga ƙasashen Sudan da Eritrea. An gudanar da zanga-zanga ne a kudancin Tel Aviv, inda galibin mazauna wurin 'yan Afirka ne, wanda suka shigo birnin ta wata tashar motar bas-bas da ke wurin. Sama da shekaru 12 ana ƙiyasta 'yan Afirka 40,000 ne suka shiga ƙasar Isra'ila ba bisa ƙa'ida ba. A farkon wannan mako, Isra'ila ta fara tsare 'yan Afirka da suke neman mafaka da suka ƙi yarda da taimakon da Isra'ila za ta ba su domin ba su ƙwarin gwiwa su koma a ƙasashensu da ya kai dala 300,000 da kuma kuɗin jirgi zuwa ƙasashen nasu a Afirka. Waɗanda suka ƙi tafiyar za su iya huskantar ɗauri na sai ba ta gani. Tuni dai aka ɗaure irin waɗannan 'yan gudun hijiran a cikin wannan mako. Gwamnatin Isra'ila kuma tana ɗaukan waɗannan mutane ne a matsayin bakin haure da suka zo neman kuɗi, amma ba don ana neman su a ƙasashensu don a kashe su ba. Amma wasu ko 'yan ƙasar Isra'ila masu goyon bayan bakin hauren sun shiga cikin wannan zanga-zangar ta jiya Asabar tare da su masu neman mafakar suna rike da kwalaye masu rubutu cewa babu batun kora kuma dukkaninmu ƴan adam ne. China ta maida martani cikin fushi a jiya Asabar akan sabbin takunkumi da aka dora wa Koriya ta Arewa, amma kuma ta ce tana kan bakanta na kokarin ganin an dakile shirin nuclear Pyongyang da kira makamai masu cin dogon zango. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar a ranar Juma'a abinda ya kira takunkumai mafi girma akan kasar Koriya ta Arewa, kuma ya yi barazanin daukar mataki na biyu idan wannan matakin bai tasiri ba. Takunkuman suna auna wani mutum ɗaya ne da kamfanoni 27 da kuma jiragen ruwa 28 masu rajista a China da wasu ƙasashe.
Nagari na kowa. Jama'a masaron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Kamar yadda wata kidba za ku kasa ji ba, ƴan bindigar Boko Haram sun sace ƴan mata ƴan makarantar sakandaren gwamnati da ke garin Dabci a jihar Yobe. Wanda zuwa yanzu kwamishinan ilimi na jihar Muhammad Amin ya tabbatar mana da cewa dalibai 84 ne har yanzu ba san inda suke ba. Lamari da ya ƙara jefa iyaye da al'umar yankin baki ɗaya cikin damuwa. Mun kawo muku wannan batu ne saboda irin koma baya da wannan satar za ta ƙara kan harkokin ilimin zamani a yankin da ko ba don zuwan rikicin Boko Haram ba, masana suna cewa zai ɗauki shekaru 100 ko fi kamin a ce yankin ya rufe giɓi da ke tsakaninsa da wasu sassa da ke arewacin Najeriya, balle kuma kudancin ƙasar. Muna jajanta iyaye da al'umma da kuma gwamnatin jihar Yobe da aukuwar wannan lamari. Allah ya sa a gano su duka baki ɗaya, da fatan hakan zai sa ma a samu jajircewar al'umma na ganin ƴaƴansu sun samu ilimi.
Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Najeriyar mu ce, kar mu bar ta ta wargaje. Najeriya ƙasar mu ce, mu yi reno saboda ƴan baya. Tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Najeriya ƙasar mu ce, mu yi reno saboda ƴan baya. Tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Manyan ƙasar mu ko ya cancanta, kusa baki a cikin tsafta, harkan tsaro ya inganta, rayuka suna ta salwanta, a taimaka a je a sulhunta, kar ƴan matan su ɗi mauta, har rayuwa ya salwanta, kowacce akwai masoyinta, sannan akwai iyayenta, suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su. Tausaya a agaza sannan a taimaka.
Allah ya ba mu zaman lafiya da lumana da kwanciyar hankali da arziki.
Yanzu kuma sai jihar Kebbi, inda duk da cewa jihar tana yankin da masana suke cewa yana daga cikin yankuna da ke baya ga ilimin zamani, akwai alamun jama'ar yankin kyamar ilimin zamanin bai kai irin na yankin arewa maso gabashin kasar ba, inda ma ƴan bindiga kamar yadda kuka ji suke sace ƴan makaranta domin su saka su yin auren dole da mutane da ba su sani ba, mazan kuma a tilasta musu zama masu ƴan ɗaukar bindiga. A Kebikam, wata makarantar Islamiyya da ake kira Malja'us Sunna da ke unguwar Tudun Wadata bikin yaye ɗalibai 89. Muna kawo muku wannan rahoton ne saboda ganin yadda makarantar ta dage wajen ganin ɗalibanta sun samu duka ilmukan na addini da kuma na zamani. Ɗaya daga cikin malamai da suka yi jawabi kuma ya yi magana kan muhimmancin ilimi shi ne Malam Abubakar Riba. Kamar yadda za ku ci gaban jawabin nasa, rahoton da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta aiko mana.
Idan baka samu zama malami ba, to ka yi ƙoƙari ka zamo muta'alliman ɗalibi. Irin mu masu neman ilimi, kullum ka tasamma malamai, ka je makaranta ka nemi ilimi. Ko da kullum ka je makaranta mas'ala guda za ka karanto ka fahimce ta. Kai da aka kwashi wata guda, aka kwashi shekara, aka kwashi shekaru, sai ka zama malami. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Au muhibban." Ko kuma idan baka zama malami ba, baka zama almajiri mai neman ilimi ba, kai kokari ka zama mai son ilimi. Son ilimi ko yana bayyana ne da son malamai da son almajirai dalibai masu neman ilimi. Sada Annabi sallallahu alaihi wasallam yace awan sami'an ko ka zama mai saurare. Yanzu duk wanda yazo nan shi ma ya shiga cikin mutanen nan hudu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace mutum yayi kokari ya zama cikin su. Yanzu wannan haduwa taku kuna saurare yana karfafa malaman wannan makaranta, yana karfafa wayannan dalibai, yana karfafa masu bada gudunmuwa, yana karfafa masu jawabai a wannan wuri. Kuma ilimin nan wato mai halshen damo a samu ilimi na addinin musulunci wanda don addini ne Allah halicce mu, sannan kuma a samu ilimi na zamani wanda irin karewa da wayannan dalibai suka nuna a yau aka zo aka yi karatun alqur'ani da ruwayoyi daban-daban, aka zo aka karanta mana hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da fassarar su, aka zo aka yi muhawara, aka gabatar da kasida da harshen turanci. To wannan ya nuna cewa lallai an nemi ilimi bisa ga huskar da ya dace, musamman yanzu gwamnatoci suna kokari ya zamana kada mutum ya zama malamin arabiya ko malamin musulunci zalla ya hada da ilimi na zamani wanda ake cewa ilimin boko, wanda yake daga cikin wannan tsare-tsare ko wani abu da suke cewa integrated Quranic schools. To wanda duk yazo ya ga abun da ya gudana a wannan taro da abun da ya fito daga bakin wannan wayannan dalibai ya san makarantar da we are already integrated. Dan haka mu ba mu bar ilimin boko baya ba, amma ilimin addini shine gaba, alqur'ani, hadisa Annabi sallallahu alaihi wasallam, fiqhin musulunci.
Kazalika na zanta da wata daliba wadda ta sauke karatu daga makarantar mai suna
sunana Isalu Albaisi, kuma suna wannan makarantar Maltawar Sunna Islamiya Tulun Wada. An kasa su biyu ne, akwai waɗanda suka saukar wayar Warushu, akwai kuma waɗanda suka saukar wayar Hausa. To ni ina cikin waɗanda suka saukar wayar Warushu.
Shi ma'ana kenan?
Ma'ana ruwayar Warushu ba ɗaya take da ta Hausa ba. Ta Hausa daban, ruwayar Warushu daban. Wata Hausa ruwayar Warushu an Asim ne, shi kuma ga ruwayar Warushu an Nafi'i ne.
Kina ko zuwa makarantar boko?
Eh, ina zuwa makarantar boko.
Wace makaranta kike?
Ina Federal University Benin Kebbi.
Ah, ke babace kike. Ya kika ga makarantar boko da makaranta a karatun Alkur'ani gaba ɗaya?
Taw, karatun Alkur'ani mai girma, idan na haɗe mutun ya iya shi ya fahimce shi, to na boko ba zai mai shi wahala irin haka nan ba. Shi yasa aka fi son mutun ya tashi da karatu na addini. Ya san karatun addini sosai. Ko na boko shi ma yana da nashi amfani, amma na addini yana da matukar muhimmanci shi ma.
To wani kira zaki wa ƴan mata irin ire-iren ku da ba su makarantar boko kuma ba su makarantar Alkur'ani?
To ina kira ga ƴan mata irin mu da su dage da karatun addini, su tashi su nemi karatun addini, haka nan ma shi ma karatun boko su tashi su nemi karatun boko. Ko ina ka taba, ka taba addini kuma ka tabi na boko. Kada ka zauna baka karatu. In mutumin da ya zauna bai karatu to bai maka shi amfani, da dan wata na siya na damar rashin yin hakan, rashin karatu nan da ya kulba jama'a. Idan mutum bai karatu ba to wata rana zai yi nadama, zai ji haushin rashin karatun nan da bai yi ba.
Na kuma zan tara wata daliba wadda ita ma tana cikin waɗanda suka sauke karatunsu daga makarantar.
Sunana Aishatu Aminu Baiti, ina makarantar Marja'u Sunna Islamiyya ta Dun Wada birnin Kebbi. Na sauke ne a ruwayatu Warash. Shi ruwayar Warash yana da bambanci da ruwayar Hausa. Shi ruwayar Warash ana kira shi da ruwayar Warash bin Asim sabanin shi ruwayar Hausa.
Kina makarantar boko ko?
Eh, ina.
Kuma yaya saukin al'amuran suke zuwa? Kuma wani kira zaki wa ƴan kwanke ƴan mata irin ki su rungumi a karatun Alkur'ani da kuma na makarantar boko?
Karatun Islamiyya da amfani sosai-sosai, musamman gare mu waɗanda ke tashi yanzu. Sannan ina kira ga sauran ƴan uwana irina da su dage da karatu, saboda karatun Islamiyya shi a komai. Haɗa karatun Islamiyya da boko yana da sauƙi, har dai ka fahimci karatun ka kana islamiya bai da wani waya inda har kana mai da hankalin ka karatu islamiya saboda shi karatu islamiya shine ka bude kwakwalwa har ka gane wancan inda ka iya shi da ikon Allah zaka samu sauki wurin karatun ka na boko
a wajen saukar karatun manyan malamai na makarantun Malja'u Sunna daga sassa daban-daban na jihar Kebbi sun yi jawabai kuma taron ya samu halartar dimbin jama'a Maryam Atto Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
amma labarin bai zama daya ba a wata makarantar da ke kauyen Kabobo mai tazara kilomita 10 daga rigacikun a jihar Kaduna wakilin sashin Hausa Iliya Kure wanda ya ziyarci yanki ya ce makarantar kauyen tana daga cikin makarantu da suke bukatar dauki na gaggawa domin na farko dakunan karatu biyu kacal gareta inda dalibai fiye da 200 daga aji 1 zuwa 6 suke takura suna karatu amma babbar matsala ita ce ta rashin malamai domin tumfil azal malamai uku ga makarantar kamin ma gwamnatin jihar ta wato ta sallami wasu malamai domin rashin kwarewa ga abin da naibin limamin kauyen Mallam Aliyu Hassan ya gaya wa Iliya Kure
eh gaskiya muna sa yaran mu makarantar islamiya ware kuwa tunda yarinya za ta iya kawo maka hadisi tun daga na daya har 100 da wani abu insha Allah da kai insha Allah ware ku tunda mu muna jajircewa muna sa su a makarantar islamiya mu ma muna kan makarantar ne kullun har yanzu ma akan karatun islamiya karatun addini muke ware kuwa
to ina zancin karatun boko
eh karatun boko gaskiya mun sa yaran mu a karatun boko a yanzu haka wasu suna Kaduna wasu suna Zaria kuma a yanzu haka primary school din mu ana karatu kuma wasu sun fita ma suna rigacikun suna karatun boko
to amma karatun ayya mata na da matsala nan garin me yake kawo haka
eh gaskiya mun dan fulin jaye akan nan maza a bisa na mata amma kuma ina da kyau na matan mu yi shi saboda za su taimaka mana idan sun yi makaranta za su shiga dabto kaga su za su karba haihuwa da sauransu kaga wannan ma an samu ci gaba za su samu saukin macen haihuwa da sauransu
wasu ma na ganin cewa in mace ta sami ilimi yana taimaka wurin gyara gidanta
eh gaskiya ne saboda duk abin za su yi ƴaƴanta za ta tarbiyyantar da su tun kafin ma su je makaranta kware kuwa saboda shi ita ilimin ƴa mace shi tana amfani da fiye da kashi 10 ne akan namiji tunda shi namiji akan yana harkan neman abinci shi da sauransu kaga ita ko a gida tana tare da yara ita za ta tara tarbiyyantar da su
shugabannin addini na da rawa sosai da suke taka wurin wayar da kan jama'a irin wannan wani hubasa kuke gadin wurin tabbatar da cewa kun saka ku haka
eh gaskiya muna tarbiyyantar da yaran mu akan karatun addini saboda muna aldama Allah ya ce ka nuna maka ƴaƴanka abubuwa guda uku sun manzo Allah ya ce ka nuna ma ƴaƴanka abubuwa guda uku hubbin nabiyyukum san annabinku hubbi ahli baiti wa hul ahlihi wa ahlihi da iyalansa wal qira'atul qur'an da qira'atul qur'ani to in ka koya ma ƴaƴanka wannan abubuwa guda uku to insha Allah za su taso a cikin tarbiyya mai kyau ka sanar da su addini daga nan in Allah da zaka tamu ainihin ƴaƴanka masu biyayya insha Allah
na ga makarantar kun nan a Rufe gashi kuma lokaci ne da ya kamata a ce yara na makaranta me yake faruwa
eh to jiya inda Allah sa a jiya ainihin Laraba ka zo a jiya Alhamis jiya sun zo karatu amma yau malamin an masa mutuwa ne a gidansu to dama sakamakon wannan wanda yanda Mallam Nasiru yake tantance muna malamai da sauransu to ana tantance malaman ne za a sawo wasu sababbi ne a hada su da wannan shi wanda ke karantawa amma shi an mashi mutuwa shi sai bai samu zuwa ba shi malamin
dama maluma na guda nawa suke nan kabin bayan tattacewa kuma guda nawa suke yanzu
akwai malamai guda hudu kware kuwa akwai na boko guda uku akwai na islamin guda daya kware kuwa
bayan tantancewa
bayan tantancewa yanzu an tantance za a karo mana guda uku ne
yanzu aka gama tantancewa guda nawa suke
eh yanzu an tantance guda uku za su zo amma ba su riga sun iso ba kafin a rage guda hudu suke akwai na arabu guda daya akwai na boko guda uku eh yanzu an kori mutum uku kenan kuma sun cira sun mana alƙawarin su kawo mana mutum uku
to amma tun yaushe kenan wannan ya kasance
eh to da barin zuwan sa ma bai wuci sati daya nan da barin zuwan wancan amma an ce a wannan satin kuma za a samu muna ainihin wanda za su cike gurbin su
kana magana da Sha'aibu Usman Kabobo shugaban matasa kenan na Kabobo eh zancen ilimi kam gaskiya ana samu amma kadan kadan ba sosai ba
me yasa
saboda karecin malamai da makarantu
amma naga ga primary a garin naku
eh primary ne kuma duk da haka saboda malaman ba su yawanta zuwa akai shi yasa mu ma yaran ba su saba da zuwa ba sosai
me yake faruwa
to abin da ke faruwa a wannan makaranta su malamai suna zuwa amma ba sosai ba, sabili da karecin abin hawa suke kawo mana complete din shi, ba su da abin hawa ba, a ba su abin hawa ba. Daga rigacikun suke zuwa su ukun su ne suka ce to karecin abin hawa ne, wataran ba su zuwa, wataran su samu su zo, wataran kuma ba su samu ba, ba su zo ba. Shi ne sakamakon da yau idan dalibai sun tafi makaranta ba su zo ba, shi zai sa gobe kuma idan suka zo zai sa su kuma ɗaliban zai zamto su kuma wasu ba su je ba, saboda yanayin dauriya, wasu suna matsa ma yaran su je ko da sun zo ko ba su zo ba su je, wasu kuma iyayen ba su matsa ma yaran su akan makarantar.
To yanzu kun nade hannu kenan ya zama to abin kallo?
A'a, mu din dama muna ta tunanin cewa ya zamu mu hada kai, mu communication, mu hada kai mu ya mu, dan saboda mu nemo hadin kanmu gaba daya, matasa dattawa iyayenmu kenan, mu hada kai mu ga cewa mun nemo wannan karken matsalolin nan na game da makaranta, mu hada kan yaran mu su riga zuwa makaranta.
To kun taba tuntuban gwamnati ko wata hukuma haka?
Gaskiya ba mu taba tuntuban su ba, saboda ba mu samu chance yanda sarari yanda space yanda zamu samu mu tuntube su ba, saboda yawanci kaga tunda mu muna lungun yanda zamu yi ma mu samu gwamnati mu mata magana haka shine ma ba mu samu.
Yanzu me kace so gwamnati sai?
To ni yanzu ina son gwamnati ta ba mu, ta taimaka mana yaran mu zamu hada kai su rika zuwa makaranta, ta turo mana malaman makaranta.
Duk kokarin da wakilin sashen Hausan yayi domin jin ta shugabannin karamar hukumar game da wannan matsala ya ci tura. Ɗaya daga cikin dalilai da suke ci gaba da jawo cikas kan harkokin ilimi musamman a arewacin Najeriya shine rashin ƙwararrun malamai kuma wadatattu. Wani malami Nasir Abdulhamid, wanda duk da irin matsaloli da ke tattare da aikin malanta har yanzu yake matukar kaunar aikinsa. A lokacin da kuma marubuta suke wallafa littattafai kan ƴan siyasa domin su samu tagomashi da abin hannu, Abdulhamid ya rubuta littafi ne kan dalilai da suke janyo koma bayan ilimi a karamar hukumar Karin Lamido da ke jihar ta Taraba. Ga hirarsa da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona.
Sunan littafin The Impediment of Educational Development in Karin Lamido Local Government Area. Abinda suke hana cin gaban ilimi a karamar hukuma Karin Lamido.
A ganinka kamar menene waɗannan abubuwa?
Waɗannan abubuwa dai na lura ne na kafin nan in tafi cikin zance na asalin appreciating maluma waɗanda suka kasance daga lokacin, domin na lura da wani abu, domin in kana zancen ilimin zamani to dole ne sai ka dubi missionaries waɗanda suka taho a wannan lokaci suka bude wannan mission schools din kafin native schools din. Kafin nan kuma idan zaka dubi su missions din sai ka dubi mana Europeans da suka taho. To ni nayi wani tunani ne wadda lokacin turawa sun kasance suna ainihin gudanar da ayyukan su yadda ya kamata, inda makarantu suna tafiyar da ayyukan su yadda ya dace. Abubuwa da yanzu na lura na gani akwai maganan cin hanci da rashawa da son zuciya da wasu abubuwa, ya mai da waɗannan abubuwa baya, wanda ya zamanto da cewa mutane da suka dace su kasance akan wannan turban ilimi din sai aka ba a appreciating abinda na baya suka yi. To sai na lura da waɗannan dattawan ko suna raye ko sun mutu, ya dace a ce appreciating deed din su, mana aikin su. Shi yasa na ɗauko daga farkon baturen da ya so masa kafansa a karamar hukumar Karin Lamido zuwa kan maluma waɗanda suka kasance cewa suka yi wannan bauta ma kasansu, daga waɗanda ake kiransu probation teacher ko kuma pupil teacher zuwa kan asalin maluma ɗin da ake kiransu teachers ɗin. To duk ga baki ɗaya na lura na appreciating deed ɗinsu, na sakulo sunayensu da hotunansu, na sarrafa shi cikin littafina, kuma na ɗauko managerial work nasu, ma'ana yadda suka gudanar da ayyukansu, inda na ajiye shi chapter bisa chapter, inda na ajiye littafina zuwa chapter 7 a cikinsa. Inda chapter na farko na yi amfani da introduction a wannan littafi ɗin, then chapter na biyu ya zamanto shi ne managerial keeping na wannan littafi ɗin. Chapter na uku shi ne na yi magana akan shi malami kansa, idan aka ce teaching. To idan kana tafiyar da teaching, me teaching ɗin kuma menene ya ba, sai kana kai ka san me ake kira teaching ɗin kafin nan ka san wane ne malami. Bayan ka san malami sai kafin nan ka san qualities na shi malami. To shine na dauka a chapter 3 nawa.
Da alama wannan rubutu naka
Wato na kauna ne na aikin malanta.
Eh hakika na kauna ne.
Shekara nawa kai aikin malanta?
Eh ni dai na soma aikin malanta a ran 4 ga watan 1 1999 na soma aikin malanta.
To idan mutun ya duba yau galibin mutane suna rubutu akan masu sana'o'i na zamani inda ke da maiko.
Hakika.
Domin in suka yi rubutu daga nan suka iya samu wani abu, amma kuma ka dauki malamai.
Eh hakika na dauki malamai domin sabila da hali da su kansu malamai suka samu kansu a ciki. Ya zamanto da cewa idan an ce ma mutum malami ne, more especially in an ce masa malamin primary ne, sai a dauke shi bai da mutunci, bai da wani ma abin da ya kamata a fadi a kansa. Domin sai a dauke shi kaman mutum ne wanda bai cika ma mutum ba. A kullum ana kallon shi ba mutum bane cikin mutane. To shine dalilin da yasa na duba na ce to wa'annan kuma sune gaskiya, sune mutane domin sune gincikin ilimi wanda idan ba an dawo da hankali a kansu ba, to a gaskiya ilimi kullum ko a wace society take takan iya zamanto koma baya.
Madalla idan ka dubi bayan ka karanci tarihin rayuwar wa'ancan malamai, menene kake gani a yanayin koyo da koyarwa a yau wanda da son ka ne a dawo da shi a tsarin ilimin?
Akwai abubuwa da ya dace wadda za a lura da shi, wadda gwamnati ita ta bar shi. Mun sani zamani ne ya kawo cewa maganan komai yanzu ya koma takaddanka. Bayan takaddankan nan sai a dubi muhimmanci ka kuma na son wannan aiki, kana son shi da gaske, ba ka zo ne domin sabila da kawai in ka samu wuri zaka gudu ba. Ka zo ne da zimma na son ka taimaki society naka. To idan ana lura da wannan, to ni na bada imanin cewa za a samu maluma na kwarai wa'inda kuma suke da hazaka, kuma gwamnati ya kamata ta yaya za ta gane su shine ta bibiya. Akwai da ana amfani da inspectors, yanzu an lura da cewa inspectors din ya zamanto wani kalma ce mai kauri, an koma supervisors. To ya kamata da desk officers din da su karan kansu, kamar yadda na faɗi daga cikin littafi na, idan su da suke da hannu kan wannan harkar ilimi su kasance cewa suna ziyarta. Da mun bude idanunmu muna nan a primary schools, mun san commissioner ilimi ya zamanto yana kewaya local governments insa, yana kewaye local governments insa domin ya tabbatar haka, kuma yana dada ƙara tsoro a zuciyar maluma cewa fa za a zo a bincike mu. To yana sa aiki ya tafi. To don haka nake kiran gwamnati akai idan tana so ta sake wa commissionerin ilimi mara, a daina kawo siyasa wadda idan commissioner ilimi ya fita ya dan kewa local government daya biyu uku a zuwa gaya wa gwamnati cewa ka kyale shi zai siya kujeranka ne. To irin wa'annan duka ina son gwamna da kuma mukarrabansa su sake wa juna mara domin ilimi ya tafi. Irin wa'annan abubuwa za su taimaka wa ilimi ya ci gaba.
Menene kuma na haƙƙi wanda da ake tanadawa malamai wanda a yau da son ka ne kana son ka ga wanda da su?
Hakika haƙƙi na farko na malami shine ka biya shi albashinsa, domin malami ba shi da wani abin da yafi albashinsa na farko kenan. Na biyu ka zamanto cewa aiki da yake yi ka kawo masa kayayyakin aikinsa. To ni ina gani idan wa'annan suka samu wajen malami, malami bai da wani abin da zai kasance yake ciki, domin gudanar da ilimi yana tafiya ne akan abubuwa 3-4 idan an ce ilimi ne. Domin shi kanshi ilimi yana bukatan wa'annan abubuwa 4. Na farko shine dalibi, na biyu shine malami, na uku shine karan kansa wanda ya rike wa'annan abubuwa, ma'ana iyayen yara da kuma shi kansa gwamnati karan kansa. Wa'annan abu 4 in suka kasance kansu a rarrabe, to ilimi ba zai tafi ba.
Masu haro da kuma Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a makon nan, sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da aka saurara da kuma Bashiru Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, a huta lafiya.